This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis, 2 ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa Sufeto Janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin tura 'yan sanda, wato 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda wasu matasa ƙabilar Ibo ke tada tarzoma. Muna kuma ɗauke da hira da Kabir Mato, inda ya yi fashin baƙi a kan tafiye-tafiyen da shugaba Muhammadu Buhari ke yi zuwa wasu ƙasashe. Kuma akan wannan batun ne muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda shugaban na Najeriya ke tafiye-tafiye. Abinda wasu ke gani sun yi yawa. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni, amma yanzu sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe 'yan Boko Haram guda 100 tare da tserar da wasu mutane kimanin guda 900 da su 'yan ta'addar suke garkuwa da su, wanda kuma 'yan ta'addar masu mazauni a area ko yankin Najeriya. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin sun bibbindige 'yan ta'addar da kuma ceton mutanen da suka yi garkuwa da su a wani samamai da suka kai a makon da ya gabata, sai dai har yanzu babu sahihancin tabbacin wannan labari da suka bayar. Hukumomin kasar ta Kamaru na zargin 'yan Boko Haram da kai harin da ya halaka jama'a arewacin kasar a makon da ya shuɗe. 'Yan kunar bakin wake ne suka tada kansu a wani gari mai suna Waza kusa da kan iyakar Najeriya da kasar Kamaru. Sai dai Kamaru tana cikin waɗanda suke fama da yaƙi da maganar Boko Haram a kan iyakokin kasar da Najeriya tun a shekarar 2013. 'Yan Boko Haram sun hallaka sama da mutane 10,000 a jihohin musulmi mafi yawanci guda 6 a arewacin Najeriya shekaru 6 da suka wuce. A wata tattaunawa kuma da wakilinmu Abubakar Junaidi da Alhaji AY Gombe, wanda ya kawo mana ziyara yanzu haka a nan gidan rediyo na murya Amurka, ya ce taimakawa 'yan Boko Haram da mutane ke yi abu ne da ya kamata a dakatar, sannan kuma ya kamata gwamnati kanta ta taimakawa al'umma gaba daya.
Abin da yake faruwa a Northeast, wannan abin da yake faruwa a Northeast, ya kamata lalle ya yi kokari kwarai da gaske a matsayinsa na shugaban kasa. Ya yi magana ɗaya, ya ce a maida defense headquarters can, kuma an mayar. To kaga wannan ya burge. To amma a duba a ga mutanenmu yanda suke wahala. Akwai wanda suka bar gidajensu, akwai wanda ba su yi noma ba yau shekara tunda aka fara wannan abu, ba a yi noma ba. To saboda haka ina kira a kafa musu wata kungiya mai zaman kanta wanda za ta kula da wannan wurin, sannan kuma a taimaka musu da wani kuɗi na bashi wanda za a dinga basu suna sana'a, sannan a yi ƙoƙari a bi dukkan garuruwan da wannan abun ya shafa, a taimaka musu a sa a yi gine-gine, kuma a buɗe musu kasuwanci. Kamata a yi a buɗe wani babban katafari irin NDDC da aka yi wa
Niger Delta,
ko kuma a sama mata ministry na kanta.
To Alhaji AY Gombe kenan. A kalla mutane 20 a yanzu haka abinda ke faruwa, rahotanni suka nuna wani harin bom ya tashi da suna harbe-harben bindiga da wasu 'yan bindiga suka kai a wani wurin tarbiyyantar da nakasassu ko kuma koyar da su sana'o'i a garin San Bernardino da ke California, kimanin tafiyar sa'a guda daga gabashin Los Angeles. 'Yan sandan yankin na garin sun faɗi cewa akalla akwai yiwuwar mutane 3 ne 'yan bindigar da suka aikata wannan aika-aikar. sannan suna ta kokarin ganin ko akwai sauran dan bindiga da yake labe a wajen da abin ya faru. Har ila yau hukumar jami'an tsaron ta sanar da cewa mutanen wannan gari da su killace kawunan su ba tare da yin zirga-zirga a wuraren da abin ya faru ba domin kiyaye lafiyar su. Har haka kuma yan sandan na ci gaba da nazarin wata na'ura da ke ajiye a wurin su duba ko bam ne ko kuma ba shi bane. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar da sakataren tsaron Amurka Ashkata ya faɗa na cewa dakarun Amurka na musamman na iya isa ƙasar nan da ƴan makonni. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya yabawa dakarunsa tare da cewa duk da Iraki na maraba da taimakon ƙasashen duniya to amma ba ta buƙatar irin wannan dakaru na musamman a haka akan doren ƙasar su. Ya ƙara da cewa idan ma za a yi haka to dole ne sai an nemi haɗin kai da izinin gwamnati bisa amincewar su da kuma haɗin kan dakarun ƙasar. Kiriya marawa bayanin Al-Abadi baya kan cewa hakika ba a nemi cikakken izinin Iraki kamar yadda ya kamata ba, amma ya nuna cewa ba a yayata isar da sojojin kasar bane saboda hikimar aiwatar da tsaro bisa kokarin dakile ayyukan ta'addancin kungiyar ISIS don gudun kar a kai lokacin da su kungiyar za su mallake ikon garuruwa irin su Iraki da Syria. A yau Laraba, kasar Pakistan ta rate mutane guda hudu masu alaka da harin da ƴan Taliban suka kai a wata makaranta da sojojin kasar ke tafiyarwa a garin Peshawar a bara lokacin da ƴan ta'addar suka hallaka yara dalibai guda 134 suka kuma kashe ma'aikatan makarantar guda 16. Sojojin sun bayyana cewa an yanke wa mutanen hukuncin ne da kuma kashe su tare da wasu mutane ma guda 2 da aka samu da laifin taimakawa ƴan bindigar da suka yi aikin harbin inda suka taimaka musu a lokacin. Shedu sun bayyana cewa ƴan bindigar suka bude wuta sun kashe yaran sannan kuma sun bi aji-aji a cikin makarantar suna harbi bayan sun gama da filin da yaran ke taro duk safiya domin isowa makaranta. Sojojin dai a lokacin sun kashe duk ƴan bindigar da suka aikata wannan har su guda 4 a fafatawar sa'o'i 4 da suka yi da ƴan bindigar suna musayin wuta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sufeto janar ɗan 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin yin amfani da ƙarfi wajen murƙushe wasu 'yan aware ƙabilar Ibo da ke son ɓallewa daga Najeriya inda suke tada tarzoma a wasu wurare a kudancin ƙasar. Ga Hassan Maina Kaina daga birnin Tarayya Abuja da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa da muka samu daga kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya, Olabisi Kolawole ta ce Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Mr. Solomon Arase ya ba da umarnin tura ƙarin 'yan sandan kwantar da tarzoma cikin ɗamara zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya biyo bayan ci gaba da ƙaruwar aikace-aikacen matasan ƙabilar Ibo da ke fafutukar ɓallewa daga tarayyar Najeriya. Dr. Muhammad Elur Dangel ƙwararre ne kan sha'anin tsaro.
Don gaskiya in ba hakan ba aka bar su kai ka samu nasara za su tafi su ta yi kuma har abin ya zo ya ƙarfi mutanen gwamnati a zo a kawo tashi hankali kafin a yi ƙarfi a tazar da su a hana su zanga-zangan da za su yi don zai kawo damuwa kwarai da gaske kuma masu yin wannan abin kalilan mutane ne don yawancin Ibon ma ba sa goyon bayan abin da ke faruwa. Sassanta na baki ba zai yiwu ba su lalle lasta su samu kasansu kuma ba hanyar nan ba ake neman kasan hanyar suka ɗauka tada hankali ne kuma hanyar tada hankali ba zai kawo zaman lafiya ba kuma ƙasa akwai doka dole a bi doka kuma sun yi kimbin dokar kasan dole ya bi su.
Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce rundunar ta lura masu rajin kafa kasar Biafra na yin babbar barazana ga tsaron ƙasa. Masana irin su Dr. Garba Abari na ganin dacewar wannan umarni na shugaban 'yan sandan Najeriya.
Ana zanga-zanga don wasu masu cewar Araba, wato Araba Najeriya. Dokokin ƙasa, tsarin mulkin ƙasa, sai kuma tsarin mulkin Najeriya duk ba su amince da wannan ba. A zahiri ma dai duk mai neman Araba ƙasa tamkar sun amana ƙasa ne. Yin haka kuwa abu ne wanda babu gwamnati da za ta amince da wannan, babu da kishin ƙasa da ya kamata ya amince da wannan.
Tuni dai har hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta umarci mataimakan Sufeto janar na 'yan sandan ƙasar guda 3 da ke shiyoyin Benin, Calabar da Umu Ahiya da su yi amfani da ƙarfin tsiya wurin shawo kan masu wannan fafutuka. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaishe da Hassan Maina Kaina. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na shirin zuwa wani taro a birnin Johannesburg na Afrika ta Kudu ranar Juma'a in Allah ya kai mu. Abinda wasu ke korafin cewa tafiye-tafiyen sa sun yi yawa. To ko menene fa'idar irin waɗannan tafiye-tafiyen ga 'yan Najeriya? Tambayar da nayi wa Malam Kabiru Mato kenan, mai fashin baki akan harkokin siyasa na Jami'ar Abuja, sai ya ce.
Dole ne dama a sami korafe-korafe idan aka shiga cikin irin wannan hali, idan aka yi la'akari da irin wato larurori da Najeriya ke fuskanta, musamman yadda ake kallon tarihin duniya da yadda al'amura suka tabarbare, ya wajabta idan aka samu canji irin wannan shugabanni su matsa kusa da shugabannin duniya domin su nemi goyon baya, kuma a tabbatar musu da cewa lallai al'amura sun canja, kuma wato ana neman gudunmawa da wato haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin a tabbatar da cewa an samu wato ci gaba na muhimmi a tsakanta. Saboda haka abinda nake fahimta shine wannan tafiye-tafiye ya zama wato wajibi a yi shi, domin ko dole ne a tabbatar da cewa an jawo hankalin musamman wato 'yan kasuwa na duniya daban-daban, domin su nuna cewa lallai sun cewa yanzu irin gurɓacewa da lalacewa da al'amura suka yi a Najeriya an samu canji. Wannan ba zai yiwu a yi shi ana kwance a cikin gida ba, dole ne sai an hoɓɓasa an fita. Ina ganin wannan shine makasudin wannan tafiye-tafiye da shi gaban ƙasa yake, wanda shi kuma dole musamman 'yan hamayya su yi amfani da shi wajen kawo tsokaci da nuni cewa watakila ana barnan kuɗi ne ko kuma wani abu daban. To amma idan aka la'akari da irin muhimmancin wato amfani da za a samu a wannan tafiye-tafiye, za a ga cewa lallai ya zama wajibi a yi shi, kuma a kan ka'ida dole ne wato a yi.
Malam Kabiru Mato kenan na Jami'ar Abuja. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke ganin tafiye-tafiyen da shugaba Muhammadu Buhari ke yi zuwa wasu ƙasashe. Sai ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma yanzu ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Daura. Salamu alaikum Daura, ko kana jin mu? To ga dukan alamun layin na Daura ya goce, amma yanzu mun samu kira daga Damaturu. Wane ne akan layin mu daga Damaturu?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawa, kuna tare da Bubuwan Zam, chairman na kungiyar da musulunta na karamar hukumar Damaturu.
To Malam Buba, me zaka ce game da batun yau?
Yawa, ni ra'ayina a nan tafiye-tafiye da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake yi, waɗanda suke magana mu za mu fuskanci maganar tasu kamar akwai adawa a ciki. Dole ne dama shugaba idan yana son ya ga jama'arsa ta ci gaba, dole ne ya gyara gidansa. Sannan yadda yake tafiye-tafiyen nan gayyatarsa ake yi a wani lokaci, kuma shi ma in ya gayyato haka za a zo, kuma duk dai tafiyar da daidai zai kama ne na ci gaba a ƙasarmu Najeriya, ba wai ya yi ta da wata manufar da zan fahimce shi ba ne. Mun fahimce shi kuma muna goyon baya sosai kwarai Allah ya kashi lafiya da wadda shi lafiya. Kuna daga bugun zan kaso da mutum kusa shi lafiya.
Allah ya sanya Malam Buba mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Hello?
Hello, malami na Kebbi muna jin ka.
Kani ne dan mana daga koko da shekaru ganin.
To me zaka ce game da batun yau?
Ke dangance da haihuwar da Muhammad Buhari kai a kasashen duniya wannan dole ne kuma mai gaskiya na shi yasa yake tafe-tafe su gwamnatin da ya zamba ta da gaskiya ai ba ta yi wannan tafe-tafe ba. Abin da yasa yanzu ina so in mai da martaba ɗan Najeriya ne da kasashen duniya da sauransu shi yasa ya kawo wannan tafe-tafe.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto.
Hello.
Hello, salamu alaikum. Da wa muke magana daga Sokoto?
Ana alaikum salamu. Kana magana da Ahmadu Yaro so mai son kana Isa Bagu baban Jamila. Gidan Sandaga Ilela local government jihar Sokoto.
To Malam Yaro me zaka ce game da batun yau?
To abinda a shawara ta ni dai kan wannan tafe-tafen da shugaba Baba Buhari yake yi. To ya kamata a ce idan ka sa ɗan aiki su ma aiki to ya kamata ka kewaye su ka ga abin da suke aikatawa. Mai dace ka ɗau ɗan noma ka tura ba kai kuma ka je kasuwa. Saboda haka a ra'ayina tun da gida ba ta gyaru ba a bar cewa a gyara waje. Illa dai kawai a yi haƙuri har a ga yanda abin alƙawarin da aka ɗauka ɗin nan na wata uku a ga ya cika.
To madalla Malam Ahmad Yaro mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je lafiya.
Hello. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Ni ne Umar na Umar mai yankunne bakin kasuwar lafiya.
To Malam Umar me zaka ce game da tafiye-tafiyen da shugaba Buhari ke yi?
Gaskiya tafiye-tafiyen da ake yi yayi kyau. Domin yana kawo mana ci gaba ne a nan jihar mu. Ci gaba ne a jihar mu na Najeriya. Domin rashin ci tafiye-tafiyen irin wannan ba zai kawo mana alkhairi ba, amma tafiye-tafiyen nashi zai kawo mana alheri da haduwan ƙasashe su so mu mu so su mu ci gaba da abubuwan da ya kamata. Saboda haka duk mutumin da ya yi magana akan Buhari akan tafiyen da yake ko wani abin da yake yi to ba mun san Najeriya ba ne, kuma mun riga mun san su wanda ba ta san Buhari ne. Saboda haka mun tafiya ya yi kyau.
To Malam Umar daga lafiya mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum na Gombe, ko kana ji na?
Wa alaikum assalam, ina jin ki jiya.
To da wa muke magana?
Ya gida Ayuka.
To Ayuka
Ashiru ne da Gombe.
To Malam Ashiru, me zaka ce game da tafiye-tafiyen da shugaba Buhari ke yi, abinda wasu ke gani kamar yayi yawa?
Buhari ba abun da za mu ce masa, duk abun da mun yafe masa mun san ba zai abu ba zai kama wani matsala ba. Duk abun da yayi akan hanya yake mun yafe masa komai. To idan mu masa addu'a Allah ya kara mar nisan kwana da kuma duk hanyoyin ci gaba ya nemo mana shi.
To madalla Malam Ashiru mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Hello.
Hello, malami na Maiduguri muna jin ka, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Baba Kolo Shetima wanda aka fi sani da Kabo Air.
To Malam Kabo Air, me zaka ce game da batun yau?
Girma shugaba Buhari, abin da yake mana dai mun gode. Kuma muna matakar godiya sosai. Saboda wannan tafiye-tafiye da yake yi kullu zubin ne.
Na'am.
Da kasashe da har tarayya namu gaba daya. Saboda haka muna ba da goyon baya 100% ma.
Biyar.
Na'am. To mun gode Malam Shatima daga Maiduguri. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina tare da mataimakin shugaban kungiyar mu da talakarishin jihar Kaduna, Usman Mukhtar Tsaniyar, wanda yake kasuwan bace Kaduna.
To Malam Usman, me zaka ce game da batun yau?
To gaskiya ana ganin cewa wannan tafi da Buhari yake gaskiya ya daidai saboda yana neman wasu tani da kasashen duniya da za a taimaka a samu wannan matsaloli suke damun Najeriya ga an samu an warware su. Saboda haka ina ganin duk masu wannan korafi ina ganin su dai lokacin da suka yi mulki ne sun kasa yin abin kirki to kuma sun ga shi Buhari na yi suke koshewa da fatan za ku tashi lafiya daga Usman Mukhtar ɗan Niger wanda yake kasuwan bacci ka duniya. Na gode.
To Malam Usman, mu ma mun gode da ra'ayinka, kuma a nan muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa ƙarfe 3:50. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar FIFA ta tabbatar da kuskurinta na kyautar takalmin takalula da ta bawa kaftin zakarun Najeriya ɗan ƙasa da shekaru 17 Kalachin Wankeli a wasan ƙarshe na gasar zakarun duniya ɗan ƙasa da shekaru 17 da aka kammala a kwana-kwanan nan a ƙasar Chile. A wata wasiƙar da daraktan ƙwallo na hukumar FIFA Mustapha Fahmy ya sanya mahannu ya aikewa babban sakataren hukumar NFF Dr. Muhammad Sanusi ne FIFA take tabbatar da kuskurin nata a maimakon ta bada wannan takalula zuwa ga ɗan wasan Najeriya mai riga lamba 8 Samuel Chukwueze, amma ba Kalachin Wankeli mai lamba 10 ba. Victor Osimhen shine ya samu takalmin zinari saboda kwallaye guda 10 da ya zura, kuma ya taimaka aka zura kwallo 2. Da kuma Johannes Augustin na kasar Jamus da ya samu takalmin azurfa kuma ya zura kwallaye guda 4. A wata sabuwa kuma babban kotun zakarun Najeriya kasa da shekaru 23 Samson Siyasiya ya sha alwashin ƴan wasansa za su doke abokan karawansu kasar Egypt a wasa na biyu a gasar zakarun Afirka ƴan kasa da shekaru 23 da ake yi a kasar Senegal wanda kasashen biyu za su yi da yammacin yau. Nasara na biyu da ƴan wasan siyasa za su yi zai kai su ga wasannin kusa da na ƙarshe, a yayin da kasar Egypt take neman nasara don ta yi fice bayan ta raba rana da kasar Algeria a wasansu na farko a lokacin da Algerian ta barke kwallo ta saka mata dab da ƙari wasar. Hukumar ƙwallon kafa ta Ghana GFA ta kace ta ce yana yiwuwa a jinkirta soma wasan Premier League din Ghana a kakar wasan shekarar 2015 da 2016 dangane da wata takaddama da ke tsakanin wasu kungiyoyi guda biyu na wasan Premier League din. Hukumar GFA da ta shirya soma League din Ghana ranar 20 ga wannan watan Disamba, amma takaddama tsakanin Dreams FC da kuma Tacima City FC ya sa har yau dai ba a san ranar fara wasan na Premier League din Ghana ba. A kwana-kwanan nan ne kwamitin daukar ƙara ta GFA ta sake fara sauraren ƙara akan wannan takaddama. Matabakin kodin Kumasi Asante Kotoko Michael Osei ya koka akan yadda ɗan wasa ke barin wasan Premier League din Ghana suna shiga wasu ƙasashe, yace haka zai kashe wasan cikin gida. Shekaru da dama kenan hukumar Premier League din Ghana ta PLB take huskantar wannan kalubalen fitar ɗan wasa zuwa wasu ƙasashen waje, kuma hakan na yin mummunan tasiri akan wasan cikin gida. Akwai yawanci ɗan wasa wanda za su bar kasar a kakar wasa mai zuwa ƙasashe kamar Vietnam, Sudan, DR Congo, Isra'ila da sauransu don neman abin masarufi, amma ba don ci gaba wurin wasa ba. Shi kokaramin kodin Kotoko kuma tsohon dan wasan tsakiya a Kotoko Michael Osei ya ce wannan babban abin damuwa ne da ya kamata kowa ya taimaka a gyara. Kungiyar Chelsea ta mika bukatarta na neman fadada filin wasa na Stamford Bridge domin ya koma daukar ɗan kallo 60,000. Chelsea tana son rushe filin wasan nata ne da yake daukar ɗan kallo 41,600 da kuma sauran gine-gine da ke harabarsa. A wani sako da ta wallafa a shafinta na internet, kungiyar ta ce idan ta kammala filin wasan zai samar da sababbin wurare na tsayi da kayayyaki da wuraren zaman kallo da za su kayatar.
Yanzu kuma sashen muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan ma Pakistan suna samun dama ta kasuwannin duniya tare da wasu taimako daga kasar Amurka. A kwanan nan ne hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta gudanar da wani bikin baje koli domin nuna nasarorin da shirin nan nata na noma ya samar, wanda ya rarrabawa manoma 27,000 dabarun zamani wanda suka taimaka wajen ƙara yawan amfanin da ƙasar ke fitarwa na kimanin kuɗi dalar Amurka miliyan 34. Shirin noman hukumar USAID na aiki tare da kanana da manyan manoma domin ƙara samar da yawa da ingancin kayayyakin da ake samarwa a yayin da ake isar da kayayyakin kasuwannin gida da na waje. Shirin na shekaru huɗu wanda aka kammala kwana-kwanan nan ya samarwa da ƴan Pakistan guraben ayyuka 14,000. Manoman Pakistan na da gagarumar hazaka kuma hukumar USAID ta jajirce wajen taimaka musu amfani da hanyoyi da kayayyakin ingantattu na fasahar zamani a cewar daraktan hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka John Grock. Wasu daga cikin nasarorin da shirin ya samu sun hada da samawa mata 800 waɗanda suka shiga shirin Afcot a garin Gilgit Partisan ƙarin kashi 300 na kuɗin shiga waɗanda suka samu horo akan sana'ar yanka nama da ake kaiwa kasuwannin ƙasashen waje. Hukumar USAID ta ci gaba da taimakawa harkokin da suke haɓaka bunƙasar kasuwa ta hanyar noma da kiwo, wanda Amurka da Pakistan suka haɗa gwiwa domin bunƙasa kasuwar albarkatun gona da aka ƙaddamar kwana-kwanan nan. Mutane mazauna karkara sama da 800 ne suka ƙaru da taimakon da Amurka ta bada domin bunƙasa noman rani na sama da kadada 480 a Pakistan. An kissa cewa hukumar USAID ta samar da guraben ayyuka sama da 26,000 a cikin shekaru huɗun da hukumar ta yi a Pakistan. Ko da shike a yankurin da hukumar USAID take yi na ƙara samar da harkokin saye da sayarwa, an samu ƙarin kudaden shiga na sama da kuɗin dalar Amurka miliyan 144 a shekaru biyar da suka gabata. Kuɗin harajin da aka samu ta hanyar kayan da ake fitarwa zuwa wasu ƙasashe kuma sun ƙaru da dalar Amurka miliyan 57. Amurka na mai alfahari na aiki tare da ƙawarta Pakistan domin taimakawa ƙasar ci gaba da gano irin hazaƙar da suke da ita ta harkokin noma. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe ƴan Boko Haram guda 100 tare da tsirar da mutane kimanin guda 900 da wasu ƴan ta'addar suka yi garkuwa da su, wanda kuma ƴan ta'adda ne masu mazauni a tsakanin kan iyakar Najeriya da Kamaru. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin nasu sun bibbindige ƴan ta'addar da kuma sakin mutanen da suka kama din lokacin da wani samami da suka kai a makon da ya gabata a tsakanin iyakar Kamaru da Najeriya. Sai dai har yanzu ba wani kwakwaran tabbacin wannan ikirari nasu. Hukumomin kasar ta Kamaru dai na zargin ƴan Boko Haram da kai harin da ya halaka jama'a arewacin kasar a makon da ya shuɗe. A yanzu haka abinda yake faruwa a ƙalla mutane 20 rahotanni suka nuna sun ji raunuka ko kuma an kashe wasunsu a harin harbin bindiga da aka kai wanda aka yi akan wata makaranta ta horar da sana'o'i ga nakasassu a garin San Bernardino da ke California, kimanin tafiyar sa'a guda daga gabashin Los Angeles. Yan sanda na yankin sun tabbatar da cewa wannan abu yana faruwa kuma suna kira ga mutane da su killace kansu ba tare da zuwa wajen da abin ya faru ba. Sannan suna kyautatan koda akwai ɗan bindiga guda ɗaya a cikin ginin da aka yi abin. Har ila yau hukumar jami'an tsaron suna duba wata na'ura da aka bari a wurin bisa binciken ko bam ne ko kuma waninsa. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar sakataren tsaron Amurka Ashkata kafin ya faɗi cewa dakarun Amurka na musamman na iya isa ƙasar nan da ƴan makonni.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Dave Magnus, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.